Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowace yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karin tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a Jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan 1,500 da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar Madarumfa dake yankin Maradi. Sai kuma Najeriya, inda Majalisar Dokokin Jihar Niger ta kuri ɗaya daga cikin 'yan majalisar ta, wato Honorable Laladi Iya, mai wakiltar karamar hukumar TAFA, inda majalisar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda ya sauya shiƙa. A yau za mu so mu ji ra'ayinku ne akan cire 'yan siyasa daga makamansu a sakamakon sauya shiƙa, kamar yadda ya faru a jihohin Kano, Kaduna, Sokoto da Majalisar Dattawan Najeriya. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kada a manta, a sa alamar tarawa sannan a sa 1-202-205-6555. Amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Boubacar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar. Duk da cewa kashi 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda yayi wa abokin hamayyar sa Ismail Sise mummunan kai. A halin da ake ciki kuma, jam'iyyun Zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Emmerson Mnangagwa ya kayar da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa da karamar rata, inda jam'iyyar Chamisa ta ce an samu matsala wajen kidaya ƙuri'un. Suna kuma nema a sake sabon zabe ko kuma a bayyana Chamisa a matsayin wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Hukumar zabe da lauyoyin Mnangagwa sun rubuta takardu kan a kori karar, inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai kara bayan da lokaci ya riga ya wuce. Kotun tana da kwanaki 14 ta yanke hukunci daga ranar da aka kai karar, an kuma ɗage ranar rantsuwa har sai bayan lokacin. Zaben da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen Zimbabwe tunanin samun canji bayan barin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe daga kan mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifuffukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifuffukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙara suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Bisa Manafort ya yi ƙarya ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi ƙarya cewa ina da kuɗin da ba shi da su, a cewar mai gabatar da ƙara Greg Andres. Amma babban lauyan da ke kare Manafort Richard Westling ya faɗawa gungun masu taimakawa alƙalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke Manafort daga laifuffukan da ake zarginsa da su. Ya kuma ce gwamnati bata iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa Manafort ya aikata laifuffukan da ake tuhumarsa da su, wanda shine ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a dokar Amurka. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye ƴancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. haka kuma ana nazari akan yancin samun bayanan sirri da waɗansu tsofaffin jami'ai da suka hada da tsohon daraktan hukumar leken asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin Obama shawara kan harkokin tsaro Susan Rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro Michael Hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar Attorney General Sally Yates. Sanarwar ta shugaban ta zargi Brennan da nuna wasu halayen da basu kamata ba wanda suka wuce gona da iri. Ta shafin Twitter Brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya dauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani dan Amurka. Brennan wanda ya kwashi shekaru 25 yana aiki da hukumar leken asiri ta CIA ya rufe martaninsa da fadin cewa kimata ta wuce damar da nake da ita ta duba bayanan sirri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bada sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan 1,500 da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar Madarumfa da ke yankin Maradi. Kodayake kawo yanzu likitocin sun bayyana cewa sun warkar da mutane fiye da 1,000 daga cikin wanda danda annobar ta rutsa da su. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma yana da ƙarin bayani.
A yayin ganawarsa da wakilan kafafan ƙasa da ƙasa ne ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara yayi bayani a game da halin da ake ciki a ƙauyukan yankin Maradi masu makwabtaka da garin Jibiya da ke Najeriya inda a farkon watan jiya aka samu barkewar annobar cutar amai da gudawa wato cholera
da ranar da ta fara 4 ga watan wanda ya shuɗe ga wanga watan da muke ciki 16 da yau an samu mutum 1,449 sun samu da wannan ciwo. Mutum 1,309 su wannan sun warke kwata-kwata suna gidajensu amma akwai mutum 111 da a bisa waɗannan sit na Madarumfa kenan bisa wannan sit za a ɗauka ta ami magani kyauta cikin mutanen ga 1,449 tun farkon wanga haran malatin yau zawa yau an samu mutum 26 da sun ka rasa rayuwarsu.
Binciken likitoci ya nuni da cewa amfani da ruwan gulbi a matsayin ruwan sha a wasu ƙauyukan Madarumfa ne ya haddasa bullar ƙwayar wannan cuta da ke bazuwa ta makar wutar daji. Sauraka mahukunta ke jan hankulan al'umma.
Cin musu mun ka koro dija sun ka dubo ko na forage akwai magani da an karraba. Akwai hypochlorite, akwai disinfectant, akwai aquatab da mun ka kai mun ka zubi. Waɗanda a cikin wannan gungun mai hatsari in za su shan wannan ruwan su yi aiki da wannan in ba su shan wannan magani sa wannan magani mun ce su dafa ruwa su dafa waɗannan ruwa har wanga lokaci ya wuce. Na biyu mun ka ce duk wani wanda an kaga ya kamu a dauko shi a kawo shi likita kuma an guda musu da ake daukan mutum ba cewa an kai za ka daukan mutum ka rungume shi ka dauko shi a'a akwai wanda ake dauke shi ko kurugo likita ko wadi za a zuwa da gaugawa a dauko mutumin nan a kawo shi. Mun ce kayan danyi wanda ake saida a kasuwa duk wanda ya sai shi kake sa a cikin bakin shi ya wanki tunda abun ya zame muna nan kamar reflex duk abun da ka gani kasuwa in kayan danye ne sai ka duki ka sa cikin baki a ka wanki yannan sai ka sa cikin bakin ka in wanda zaka karkare ana ka hidda fata a hidda fata in wanda ake iya dawa ne son samu ashe a dawa shi da kyau kakin ayi umma
tunda dai hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Niger da na Najeriya suka yanke shawarar hada gwiwa da nufin gudanar da kamfen shaushawa domin rigakafin cutar cholera a garuruwan gundumar Madarumfa da na karamar hukumar mulki ta Jibiya.
Irin wanga abu in yazo dole kowa sai ya kama babu zancen wanga dan Niger ne wanga dan Najeriya ne dan malati ne yana da yancin ya tai ko ina ayi mishi magani dan haka an kai wannan renewal an ka sa yau dispositif na control daga Najeriya da Niger.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Suleiman Muni Barma sai kuma batun majalisar dokokin jihar Niger ta Najeriya da ta kori ɗaya daga cikin yan majalisar ta Honorable Dalladi Iya mai wakiltar karamar hukumar Tafa. Majalisar ta bayyana cewa ta dauki wannan mataki ne saboda ya sauya sheka daga APC mai mulki zuwa jam'iyyar PDP mai adawa. Daga Mina Mustapha Nasiru Batsari ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya ta kori daya daga cikin mambobinta mai wakiltar karamar hukumar TAFA, Honorable Dalladi Iya, tare ma da ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu kowa a kanta a majalisar. Majalisar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne akan Honorable Dalladi Iyan saboda ficewar da yayi daga cikin jam'iyya mai mulki a Jihar Niger APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. A wani zama da majalisar ta yi a ranar Laraban nan da ta gabata, shugaban majalisar dokokin jihar ta Niger Honorable Ahmed Marafaguni ya ce sun samu korafi ne daga jam'iyyarsu ta APC, shi yasa suka dauki wannan mataki, kamar yadda ya yi mun karin bayani ta wayar salula.
Jami'a mu ta rubuto ta burnemu mu dakatar da kungiyar rashin sabini da ya yi marabu da jam'iyyarmu. Dalilan da ya bayar ba su gamsu da ba su gamsu da mu ba ba su yi ka'ida na constitution ba. Ta ce gwamnati da best da ya bari mu bi umarnin jami'anmu ba dakatar da kungiyar rashin.
To sai dai dan majalisar da aka koran wato Honorable Dalladi Iya ya yi watsi da wannan mataki, inda ya ce zai garzaya kotu domin kalubalantar matakin.
A su dole zan doki mataki a inda ya kamata, a kusan legal action only ne wani.
Sun ce a gabar jam'iyya babu dalilin komai, kawai ra'ayi. Da gaske ne?
Ai, dokan kasa ta ba mutum dama da ya hulɗa da mutane, ba dokan kasa kuma ta saki ba da dama cewa kana da hujjanka ka bar jam'iyyar da aka zaɓe ta kai in akwai matsaloli a national.
Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara, wanda ya ce an yi zaman ba tare da yana zauren majalisar ba saboda ya yi tafiya, amma matakin korar dan majalisar ya saba wa doka.
To amma ni abin da nake so kakakin majalisa ko majalisa ta sani guri ne da ake tsara doka. Majalisa ba kasuwa ba ne, ya kamata idan irin wannan ababen suka zo kan a yi saurin ɗaukar mataki, ya kamata a duba menene ainihin doka ta ce.
To kokarin jin ta bakin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ci tura. Amma jigon APC a jihar Niger Honorable Abdulhamid El Wazir, wanda kuma shine mai taimakawa gwamnan jihar Niger akan harkokin majalisar, ya ce majalisar ta yi aikin ta ne.
Eto gaskiya raka da ai mu hana majalisa ta aiki.
Eto amma ba ku ga kamar matakin yayi tsanani, tunda ga mutane da yawa sun canza party, sun koma party adawa.
Ai, in ka lura inda za ka duba ba tsari ka je kai cikin cikin abin da ka gani, shin wannan memba yaushe rawan shi ma da majalisar?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma da a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau shine menene ra'ayinku akan cire 'yan siyasa daga mukamansu a sakamakon sai sheka, kamar yadda ya faru a jihohin Kano, Kaduna, Sokoto da ma majalisar dattawan Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Waki magana daga Nasarawa?
Daga nan lafiyan bare-bari herkwata na jihar Nasarawa, Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka.
To Bashir Tela, muna sauraron ka.
To a gaskiya wannan matakin yayi daidai, kuma inda ana daukar ma 'yan siyasar mu a Najeriya irin wannan matakin, a gaskiya da canje-canjen wannan shekara ba a yi ba. Kuma yana da kyau kamar da waɗansu sanatoci, wani sanata da yake wakiltar ta ƙasar Kudu nan da ya koma APC ya bar mukaminsa, to yana da kyau shi ma bukolarsa.
To da alama nayin Bishir Tela ya tsinke. Bari mu je jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To muna sauraron ka.
to alhamdulillah ni abubuwan da nake duba ya kamata su jam'iyyar ma kasa a ce a cikin kudirin su na kundin tsarin mulkin jam'iyya ya kamata misali yau idan aka ce yau idan Musa Garo ya tsaya takarar dan majalisa idan na APC ne ko ma PDP to ya kamata na adda mukamin da aka zabe ni a cikin wannan jam'iyya to ita jam'iyyar ba su rubuta irin wayannan mukamin ba to kaga irin wayannan abubuwan su suka kawo ana samun irin wannan kace ne amma gaskiya al'amari bai kamata a ce da mu ana samun irin wayannan wai ka tashi daga nan ka koma nan ga tashi to me amfani kaga gaba ɗaya siyasar mata zama babu akida babu wata tabbar da zaka nuna kuma manhaja ita kanta a siyasa to ni da kiran da muke ga ƴan Najeriya tabbatar da mutane za su zaba mutane masu akida siyasa wanda suke idan kana ka bawai dan karan kansu ba kace ne maka fatan alkhairi ta fi lafiyar Alhaji Musa Garo nagode
to madalla mun gode Alhaji Musa Garo bari mu ji jihar Bauchi baki magana daga Bauchi
hello
ina jin ka
eh dangane da maganan shekara da kake magana
sai shi ta
ai ko da kun san cewa majalisa ko kuma
ka rage akwatin radio ka dan ina jin kaina daga nan
okay
kuma baka faɗi sunan ka ba to da alama kana nan kana misalai to bari mu je jihar Kaduna da alama na Bauchi samu matsala ta jihar Kaduna wace magana da Kaduna
Ibrahim Jamai barka da lafiya
barka ka dai
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya kuma cikakken member kungiyar masu buga waya na Najeriya na sashen Murya Amurka to gaskiya mun ji wannan bayani da aka yi to abinda zamu ce kaga ba zamu san ita cikakken kundin tsarin mulki ita jam'iyyar APC ba da na PDP in kila lokacin PDP wasu sun fita ba a kore su ba kila su kundin tsarin mulkin su bai tsara haka ba kila su ne APC ne ya tsara haka to amma abinda muke gaya musu shine cewa in dai kawai mutum ya fita yana da hujjoji to ya kamata a masa uzuri ba sai kuma an jin ba haka ba idan suka yanke suka kore shi a majalisa za a ce ai dan ya bar jam'iyyar su ne CMA bita da kulli amma tabbatar suna da hujjojin da yasa suka kore shi to da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode bari mu kitara zuwa Maiduguri baki magana daga Maiduguri
mai gari mai gonjo ne daga Maiduguri
to mai gari muna sauraron ka
ra'ayi na shi ne saboda wayannan mutanen masu tsalle tsalle su bari su koma wannan su koma wannan shi majalisa tun yi ne ba dan su kore shi aka dare ba a kan vote ne suka je suka janye shi suka withdraw din sa saboda haka kuma daidai ne abin da aka yi
to madalla mun gode mai gwanjo to bari mu je Benin waki magana daga Benin
Alhaji Lawal Bawa sa Okuta Jamhuriyar Benin Nigeria
to muna sauraron ka Alhaji da alama layin Alhaji ya samu tangarda to mun samu kai daga Niger waki magana daga Niger
kuna magana da Umar daga Niger
to muna sauraron ka Umar daga Niger
she ga local government manager
to Umar muna sauraron ka
wato shi wannan al'amari gaskiya ya kamata a ce yan Najeriya sun tunani ai dan mutum ya canza jam'iyya bai kamata a ce ya bar mukamin da yake akai ba saboda ai dama shi aka zaba ko ba ainihin jam'iyya ba an zabe shi ne da fatan cewa zai yi wani abu a zo a gani zai yi abin kirkiri taimakawa jama'a don haka duk jami'a da ya ga damar zama a bashe zai zauna ya ci gaba da ayyukan da yake yi na alheri in yana yi wannan shine ra'ayina
to madalla Umar daga Niger mun gode bari mu kitara zuwa jihar Katsina waki magana da Katsina
to ho mai tsani din ga
to muna sauraron ka
kuma ta shugaban jam'iyyar Bafala Sarake subtare su jira
to me dalilin ka na cewa haka
dalilin na da saki da ita jam'iyyar APC tana da rinjaye a majalisa kuma a san jam'iyyar APC aka zabe shi kuma yanzu ya saka ya koma jam'iyyar PDP ya kamata ya tattara nashi gaba ya bar jam'iyyar APC ta ci gaba da mulki a majalisa ya saka mata mara dan Allah dan Annabi ta yi kari muna goyon bayan shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari Allah ubangiji ya tsara mai kwarin gwiwa rike kasar nan
to ma da lamun gode bari mu je Delta waki magana daga Delta
eh
rage akwatin radion ka wa alaikum salam rage akwatin radion ka
okay Haruna da radion kana ji na
muna sauraron ka
eh ni wannan abin da ni
ba faɗi sunan ka ba sunan ka
labarin
American sunan faɗi sunan ka
eh wannan abin
tunda abin da an kai
faɗa mana sunanka
ne an kai ba ya da yake haka nan
to
probe kamata sunna tsallake zo na yazo an bangaren mutum shi dida amma ta kama ta kasance da dan jama'ai ke
to ma da lamun gode bari mu je Zahar Zamfara waki magana da Sau Zahar Zamfara
kuna magana da Muhammad Sani da kuma Sau
to mama Sani muna sauraron ka
ya mu ra'ayin mu yan Najeriya mai hirin jayi wanda ya fata iya siyara ci mukami da aka zabe da shi a ade ko ba gaskiya ba don mu muna zaben jam'iyya wani lokaci ba musun ba shi a ra'ayina Allah ya taimaki ba Buhari 2019 ya koma
to ma da lamun gode Muhammad Sani daga jihar Zamfara daga wayarka zamu rufe layin waya sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Idan tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma agogonmu ya ce karfe 5 saura minti 10 na yamma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya ta yi wajen rana gasar kwallon kafa da cin kofin duniya ta mata kasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da kasar Spain ta doke ta da ci 2-1 wasan kwata final na gasar da yammacin yau Spain wacce ita ce zakarun Turai na matakin ta zura wa Najeriya kwallo tun a minti na 13 da soma wasan yayin da ta koma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci yan Najeriya dai sun dawo da karfi a rabin lokacin wasa na biyu inda har suka sami rama kwallo daya to amma kuma lokaci ya yi musu halinsa a daidai sa'ar da wasan ya karkare a ci 2-1 shahararren dan wasan Super Eagles ta Najeriya Victor Moses ya bayyana cewa ya yi murabus daga bugawa kasar sa wasa wannan labari dai ya zo wa masoya kwallo kafa a Najeriya a bazata kasancewar Moses dan shekaru 27 da ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila ya so mu bugawa kasar wasa ne a shekara ta 2012 a cikin wata sanarwa da ya fitar Moses ya ce ya morewa lokacin da yake bugawa Najeriya wasa to amma yana ganin lokaci yayi da zai maida hankali ga takale da sa kungiyar sa kana kuma ya kamata su baiwa sababbin jini dama su ma a dama da su Najeriya ta fadi matakai biyu a sabon jadawalin mafifitan kasashe a duniya ta hujin kwallon kafa da hukumar FIFA ta fitar a wannan watan inda daga kasa ta 47 a yanzu ta koma ta 49 a duniya mataki daya da kasar Russia da ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana an fitar da Najeriya ne daga gasar ta duniya tun a matakin rukuni-rukuni domin kuwa ta sami nasara ne sau daya tal a cikin wasanni uku a matakin nahiyar Afirka dai kasashen Senegal da Tunisia ne a sama inda su biyu suke a matakin kasashe na 24 a duniya to sai dai yayin da kasar Senegal ta haye matakai uku domin komawa matakin na 24 din ita kan kasar Tunisia faduwa ta yi daga matsayin ta na da na kasa ta 21 zuwa ta 24 a duniya a matakin duniya kuma zakarun gasar cin kofin duniya wato kasar Faransa ita ce ta tsare sama a zaman kasa ta 1 a duniya tare da kasashen Belgium da Brazil da Croatia da Uruguay da suke bin ta a matsayin ta 2 da ta 3 da ta 4 da kuma ta 5 yayin da kasar Jamus da ada take ta 1 a yanzu ta koma kasa ta 15 a duniya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarar da ta gabata ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta fito da wasu dabarun taimaka ma yankunan tekun Pacific wanda za a gina shi akan karfafar haɗin gwiwar yankunan da ke son ganin an kafa demokradiyya da doka da oda. A ranar 30 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo, ya kaddamar da wasu dabarun gina tattalin arziki da kasuwanci. Ya ce gwamnatin Trump tana da yakinin faɗaɗa alƙawuranta na bunƙasa tattalin arziki a yankin tekun Pacific. Kasuwanci da Amurka ke yi a yankin Pacific shine manufarta ta kawo zaman lafiya mai ɗorewa da wadata.
Our strategy seeks to catalyze American business to do what they do best.
President Trump also expects our commitment to generate greater support for a free.
Wannan dabarun namu suna neman hadakar kasuwannin Amurka su yi iyaka kokarin su. Shugaba Trump yana so ya ga wannan kaddamarwar ta janyo goyen baya mai yawa dangane an samu yanci da zaman lafiya a yankunan tekun Pacific da kasashen da suka yarda da hangen nesan mu na ganin an kafa mulki doka da oda da dawwammiyar wadata. Kasar Amurka ta sadaukar da dala miliyan 113 a matsayin jinkinar farko a zuba jarin kula da sababbin shirye-shiryen tallafawa gudanar da ayyukan da suke da muhimmanci a nan gaba waɗanda suka hada da tattalin arziki, kimiyyar sadarwar zamani da makamashi da kuma cibiyoyin gudanar da tsare-tsare a matsayin bude sabon babin tattalin arzikin da Amurka dangane an samu zaman lafiya da wadata a yankunan tekun mahadar India da tsakiyar gabashin Pacific. Sakataren ya kara da cewa shirin farko na hadin gwiwar samar da fasahar sadarwar zamani ta yanar gizo da tsaron hana kutsan bayanai wanda tun asali aka zuba jarin dala miliyan 25 don inganta kasashen hadin gwiwa da fasahar zamani da kuma fadada dama ga Amurka na fitar da kayan fasahar ta zuwa ketare. Shiri na biyu mai suna Asia Edge na nufin inganta ciki gaba ta hanyar makamashi ta hanyar Asia Edge za mu saka hannun jarin kusan dala miliyan 50 a wannan shekarar kadai dangane mun taimakawa hadin gwiwar yankunan tekun mahadar India da tsakiyar gabashin Pacific na shige da ficen abubuwan da suka kera ko adana kayan nasu ko hada-hadar makamashin su. A ƙarshe ana son ganin an bunƙasa ci gaban gine-gine, sakataren ya bayyana cewa Amurka tana shirin kaddamar da wasu ayyukan fasaha wanda aka saka kusan dala miliyan 30 dangane an samu kafuwar wani sabon bangare na hudda da juna don hada kan kayan aikin da za su bunƙasa gine-ginen ci gaba. Wannan shiri ya ƙara kafa wani sabon asusun yankunan tekun mahadar India da tsakiyar gabashin Pacific don taimakawa kasashen hadin gwiwar samun goyen bayan shari'a da sauran wani taimakon masana a lokacin tattaunawar ayyuka masu tsauri idan suka taso. Wannan hangen nesan akan yankunan tekun mahadar India da tsakiyar gabashin Pacific bai fi da kowace ƙasa wajen shiga ba don muna neman yin aiki da kowa dangane an samu zaman lafiya a waɗannan yankunan tekun Pacific inda har wannan haɗin kan yayi daidai da tsarinmu da kuma buƙatar 'yan ƙasarmu, in ji Sakatare Pompeo. Kasar Amurka tana son a san da zamanta a yankin saboda Amurkawa da sauran mutanen yankunan tekun mahadar India da tsakiyar gabashin Pacific su ci gajiyar tattalin arziki nan da shekara 2020 da 2030 da 2040 masu zuwa da wasu dimbin shekarun da ka iya biyo baya. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madallah yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takeice.
Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Bubakar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar duk da cewa kashi 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashe-tashen hankula da ƴan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi inda yayi wa abokin hamayyar sa Ismaila Sisi mummunan kai. A halin da ake ciki kuma jami'in Zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifuffukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin dauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifuffukan. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye yancin da tsohon shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin kasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma guben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina Tasara Saudangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Miss Julie Lazarus Creation da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Suleiman Tarawali, Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherin sa.